sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60, sai kilo har 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai ta shoshin FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad da lord da kuma niya. Kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da so ga dama suna iya daddangwale voahausa.com domin kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 25 ga watan Oktoba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC, tare da Baba Yakubu Makiri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin kuma ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu, ba mu kanun labarai.
Wasu 'yan bindiga da suka boye huskokin su sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan Pakistan. Sannan rundunar sojojin Iraki kuma ta kwace sama da kilomita 800 daga mayakan ISIS. Sai kuma wannan labari da ke cewa wani babban jami'in diplomasiya na Rasha ya ce Rasha ba za ta ƙara yarda da shirin tsagaita wuta da su don barin kayan agaji su shiga birnin Aleppo ba.
Kuma da lakanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji kamun da hukumar yaƙi da sha da safarin miyagun ƙwayoyi suka yi a jihar Borno.
Mun kama su da shi wanda abin da muke kira cannabis sativa, shi ne wato tabar gwiwi wanda ya zama kilogram 232.5, sannan da tramadol shi kuma mun kama su da kilo 55.5.
A can jihar Taraba ko an shiga takon saka ne tsakanin 'yan jam'iyyar APC, ko me yayi zafi?
Mun kama su da shi wanda abin da muke kira cannabis sativa, shi ne wato tabar gwiwi wanda ya zama kilogram 232.5.
To mun samu tutsun na'ura. Sai kuma Aliyu Mustafa Sakwato zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Wasu 'yan bindiga da ba gano ko su wane ne ba ne suka boye huskokin su sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan Pakistan a kudu maso gabashin birnin Quetta a jiya Litinin. Kuma sun kashe kuratai 'yan sanda sama da 40 da wani jami'insu, kuma suka raunata mutane da suka fi 100. Rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi garkuwa da mutane da dama da ba a san adadinsu ba har yanzu. Daga baya rundunar sojojin Pakistan suka zagaye makarantar inda fada ya kaure tsakaninsu har zuwa asubahin yau Talata. Waɗanda suka shaidi al'amari sun ce sun ji fashewar abubuwa masu yawa da kuma bama-bamai sau biyu cikin cibiyar da ke da ɗakunan kwanan 'yan sanda da ake horarwa. Rahotannin farko na nuna akwai mutane sama da 200 cikin ginin lokacin da wannan rigiman ta kaure. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya yi Allah wadahi da wannan hari da ya kira na matsurata.
Rundunar sojojin Iraki ta kwace sama da kilomita 800 daga mayakan IS tun lokacin da aka fara yakin sake kwato birnin Mosul a makon da ya gabata, a cewar jami'an Afirka a jiya Litini. Kakakin ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon captain din na mayakan ruwa Jeff Davis ya ce wannan nasara ya hada da kama garin Battela mai nisan kilomita 30 daga gabashin Mosul. Sojojin Iraki da mayakan Kurdawa na Peshmerga suna ƙara dannawa cikin ƙananan garuruwa zuwa arewa da gabashi da kuma kudancin Mosul, a yayin da suke kusa da birnin kansa da suke ƙoƙarin kwacewa. Sai dai kuma jami'an Amurka sun yi kashedin cewa za a jima ana wannan gwagwarmaya, sannan kuma ana kyautata zaton yakin zai ƙara ƙarfi a yayin da sojoji da Kurdawa da Iraki ke ci gaba da dannawa zuwa birnin na Mosul.
Ana sauraron wayannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wani babban jami'in diplomasiya na Rasha ya ce Rasha ba za ta ƙara yarda da wani shirin tsagaita wuta da sunan barin kayan agaji su shiga birnin Aleppo na Siriya da yake ɗaiɗaita ba. A jiya Litinin ne na'ibin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Ravkov yake wayannan bayanan bayan yarjejeniyar tsagaita wuta na awa 72 da ta ƙare, inda kuma nan take jiragen yakin Rasha da na Siriya suka koma ga kai hare-harensu da suka saba. Rasha da Siriya dai sun nuna nacewarsu, suna cewa kai hare-haren da suke yi suna yi ne akan 'yan jihadi, a yayin da masu lura da wainar da ake toyawa da kuma gwamnatocin yammacin duniya ke ganin hare-haren nasu yana zuwa ne akan fararen hula kawai yayin da suke dada huskantar wahaloli iri-iri wannan abu ya tilasta jami'an majalisar dinkin duniya sun janye aniyar su ta kwashe dimbin mutane a birnin saboda bangarori da ke yaki da junan su basu bada tabbacin tsaro na ma'aikatan kiwon lafiya ba sojojin Syria da na Russia sun bude wasu farfajiyoyi guda takwas da fararen hula za su yi amfani da shi su fice daga garin na Aleppo amma shakku da rashin amincewa da ake nunawa ga sojojin Syria da na kawarta Russia ya sa fararen hula ko ƴan tawaye kadan ne suke yarda su yi amfani da lafawar da ake samu wajen ficewa daga birnin
dan takarar shugabancin kasa a na Amerika karkashin jami'ar Republican Donald Trump wanda ke ta fuskantar matsaloli a kokarin da yake na lashe zaben yanzu ya juya yana zargin abokiyar karawarsa Hillary Clinton da cewa tana shirya tattara ra'ayoyin jama'a na ƙarya don daga tamkar ita ce kan gaba yace ƙuri'ar ra'ayoyin ƙarya ne da kafofin labarai na ƙarya suke kirkirowa don su kashe masa kasuwa Trump dai yayi waɗannan kalamai ne lokacin da yake zantawa da dimbin manoma a jihar Florida jihar da dole ne yayi nasara a cikin ta yana son ya ci zaben na ranar 8 ga watan gobe na November idan Rabbana ya kai mu Trump ya ce ya tabbatar shine zai yi nasara a wannan zaben sai dai kuma waɗannan kalamai nasa suna zuwa ne bayan da shugaban campaign dinsa Kel Conway da kanta ta fito tace suna bayan Hillary Clinton wadda ke ci gaba da kokarin kafa abin tarihi na zama mace ta farko da ta saba darewa kan kujeran shugabancin Amurka
an soma wani gagarumin gwajin alkur'ani mai tsarki a nan birnin Washington DC wanda kuma shine karo na farko da aka taba irin sa a Amurka wannan gwajin wanda kuma aka bude shi a ranar 22 ga wannan watan October ya hado hancin muhimman tsaffin rubuce-rubucen Qur'ani sama da guda 60 ciki har da waɗanda aka wallafa su tun sama da shekaru 1000 da suka shige a sassan duniya daban-daban kama daga arewacin nahiyar Afirka, Turkiya, Iran da kuma Afghanistan daga cikin abubuwa da ake nunawa har da wasu manyan alluna da aka rubuta da tawada mai launuka iri-iri ana da gudanar da wannan gwajin ne a zaurin baje kayan tarihi na Smithsonian da ke nan Washington da kuma shirin gwajin alkur'ani na haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyoyin tarihi na Amurka da na ƙasar Turkiya musamman cibiyar tarihin Islama ta birnin Istanbul
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka To bari mu fara hoton nin namu daga kame wasu dillalai da kuma shaya miyagun kwayoyi da hukumar yaki da safarin miyagun kwayoyi ta yi kuma suna kaiwa yan boko haram waɗannan miyagun kwayoyin ga Haruwan Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Hukumar ta bayyana hakan ne lokacin da ta gurfanar da wasu mutane guda biyar da ake zarga da safarin waɗannan miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi din da cice ta kame uku daga cikin waɗannan mutane a tashar motar muna inda aka yi loading wannan tabar wiwin da kuma wasu miyagun kwayoyi sannan mutane biyu an kame su ne a karamar hukumar biyu dake kudancin Borno komandan hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyin barista Ona Ogilogu ne da ya shaida manema labari hakan lokacin da ya gurfanar da waɗannan mutane da ya ce yanzu hakan suna ci gaba da sa ido don ci gaba da tsakulo irin waɗannan mutane da suke da tabbacin cewa su suke kaiwa yan ƙungiyar Boko Haram miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi da kan cire su cikin hayyacin su don irin kai hare-haren da sukan kaiwa jama'a bayan zagawa da manema labarai cikin harabar hukumar ne dai da kuma nuna mana irin dimbin kwayoyin da suka kame da tabar wiwi masu yawan gaske sai ɗaya daga cikin jami'an hukumar ya mun ƙarin haske game da wannan kamen da suka yi kamar haka
sunana Garba Muhammad Bala ni ne komanda na hukuma da fitocin miyagun kwayoyi wanda ke commanding Gamboru area command a nan jihar Borno wannan kayaki da muka kama actually za su tafi Gamboru ne da shi da suka boye shi da su biskit da sauransu da muka bincike motar mun kama su da shi wanda abun da muke kira cannabis sativa shine wato tabar wiwi wanda ya zama na kilogram 232.5 sannan da tramadol shi kuma mun kama su da kilo 55.5 wanda ya zama na ya mai da su duk amana muka kama kilo 288 mu abin da yake damu shine wayannan wuraren har yanzu akwai matsaloli a wajen ban ga mutanen da ke wajen za su je sha ba. Mu muna kokarin mu ga da cewa mutane sun samu zaman lafiya, an samu kwanciyar hankali, amma ɗan gari kuma yanzu ba su ba mu haɗin kai, suna daukan ƙwayoyin nan suna ba mutanen nan. Mutanen nan kuma sun zo suna ta adiri, suna ta da unguwa da hankali.
To suka mu kuna zargin cewa suna kaiwa ƴan ƙungiyar Boko Haram ne?
Insha Allah. Muna ganin suna kai musu ne don ba mu ga wanda zai je sha da shi a wajen ba, an ba su suke kai mu ba. Kuma ana zargi da cewa su waɗannan mutanen suna wannan ta'adin ne ba cikin hankalin suke ba.
Barista Kakashe Ulawan dai shine commissioner ma'aikatar shari'a na jihar Borno da kuma ya kasance shugaban kwamitin yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da gwamnatin jihar Borno ta kafa.
Yanzu idan muka gama yaƙi da Boko Haram, abinda zamu fara yaƙi akan shi shine yaƙi da ƙwaya. Yau matan aure, ƴan mata ƙanana da yara matasa duka suna shan ƙwaya. Manya-manyan kemis in ka shiga, idan suka ganka kai mutumin kirki ne ba su baka ba. Amma ka aika wani yaje ya gaya musu sunan abu za su dauka su bashi.
Daidai waɗannan mutane da aka kame, wasu sun ce ba da sanin su aka sa wannan abun a cikin motar su ba, wayinda wasu kuma suka amsa laifin su da cewa
gudu mai kama ka
da kaya.
Wani irin kaya ne?
Da taba.
Wani irin taba? Sigari ko kuma tabar wiwi?
Wiwi.
Wiwi. Kai na kake samu waɗannan ganyen taba?
Eh to nima ba nawa bane, nima ban san meye a ciki bane an zo an ban.
Daga wani gari kake?
Daga Gamborungala.
Garungan Borungala kuma ka zo nan muna ka karbi tabar wiwi kana sayarwa?
Eh to a kasuwa ne, ban sani ba, cikin buhu ne an ce gashi an hada ni da shawaya she na gari. Ni ban san ko meye bane, ni ma na laifi da ban ga abun meye a ciki ba.
To kai kana shan wiwin ne?
Ina sha.
Kuma kana sayarwa?
Eh ina sha kadan kadan ina sayarwa.
Ka san illan shi?
Na san illan sha.
Wasu mutane kenan da aka kame a wasu wurare daban-daban a jihar Borno da ake kuma zarga da safarar miyagun ƙwayoyi da tabar wiwi. Ke bayani game da irin yadda suka samu kansu cikin wannan hali. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara.
To Allah ya kiyaye, daga batun miyagun ƙwayoyi sai na siyasa, wanda bayan tsohon minista Pauline Tallen ita da Dr. Usman Bugaje sun ki karɓar mukamin jakadu Najeriya. Sai kuma ga jam'iyyar APC a jihar Taraba, wasu na cewa wanda aka zaɓa ɗan jam'iyyar dan wata jam'iyya ce, dukkan wasu na cewa zaben yayi. Ga abin da shugaban jam'iyyar na jihar Taraba Jikan Ado ke cewa a cikin rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Na farko dai ba mu san da wannan sunan ba gaskiya har ga Allah. Na biyu mun sani inda shugaban zai bada ba zai bada wannan sunan ba. A lokacin da muka yi taro tare da shi ya gaya mana cewa bai yiwa a ce mai zazzabi daban mai shan magani daban. Kuma da muka zo meeting namu na jam'iyya, ƙarƙashin shugaban jam'iyya tare da shi a sakatariyar na jam'iyya ya gaya mana cewa a dubi mutanen da suka wahala a jam'iyya. To da wannan suna ya fito mutumin da ya yi PDP daga farko har ƙarshe, to ni na yi imani har ga Allah wannan sunan ba daga shugaba Buhari ba ne. Wanda suka kawo sunan don mu kan ba za mu bayar ba, kuma ba za mu taɓa baya ba. Ba da haka wanda suka ba da sunan sun suka sani me yasa suka ba da sunan kuma daga ina ne. Kuma mu ba mu yarda ba, ba mu amince ba. Idan yanzu mutum zai yaƙe mu a ƙarshe kuma za a ɗauki mukami a bashi, to gobe me za mu gaya wa al'ummanmu?
Su ma dai matasan jam'iyyar a jihar sun ko bai na mamakin su ne ma da sunan da aka tura daga jihar.
Sunana Alhaji Abdullahi Ade, shugaban matasa na jam'iyyar APC na jihar Taraba State, wato state unit kenan. Wanda mu a jihar Taraba bai mana adalci ba, wanda aka ba da sunan shi ba dan jam'iyyar APC bane. Mu ba za mu lamunta ba, ba za mu taɓa barin wannan abun ba. Ya zagaya duk local governor da shi aka yi campaign na PDP. Saboda haka mu jam'iyyar APC na jihar Taraba ba za mu taɓa yadda ba, ba za mu bari ba kuma. Cin fiskar nan ya ishe mu haka, domin duk wanda suka bauta ma APC a jihar Taraba suka ga cin matsayi na shugaban kasa da ya samu. Yanzu babu wani wanda aka yi mana banda minista. Minista kuma constitutional issue ne, dole a bamu. Bayan shi babu wani matsayi da muka samu. Saboda haka mu ba za mu yadda ba, ba za mu bar wannan.
To sai dai kuma yayin da waɗannan ke korafi da alamun wasu ko murna ma suke a jihar, Alhaji Ismaila mai hanci wani ɗan siyasa ne da ke maganin ko ba kuma yanzu jihar Taraba za ta san ana yi da ita.
Na isin gwamna, na isa sakataren jam'iyya. Mu dai a matsayinmu na 'yan jihar Taraba, lalle-lalle mun yi murna da wannan mukami da muka samu a jihar Taraba. Kuma muna yaba ma shi mai girma shugaban ƙasa Jenaral Muhammadu Buhari da irin tunani da ya kwakulo mutane masu tarihi mai kyau. Wanda kuma ce Mustapha Jaji ba ɗan siyasa ba, to lallai bai san siyasan Taraba ba. In ana binta wannan Abdulazizu a Najeriya, wanda suke magana nan kam a zaben fitar gwani na jam'iyyar APC, walakancin da suke ma shugaban ƙasa an taɓa irin shi ne? Mutane da suka hana shugaban ƙasan Najeriya ganin delegate, amma a cikinsu ba akwai minista ba, a cikinsu ba suna nan suna ganin kamar sun kai ba. Makara ne na Najeriya muke na gina ƙasa. kuma shugaban Muhammadu Buhari na kokarin shi ko mu yantar mu na godiya da abin da yake.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaskiya zai taimaka.
Ni a da in aka tambaye ni zan ce kar a yi haka nan. Za yi mummuna aiki. To amma yanzu Allah ya tsira ni bisa kujeran gwamna kuma na san irin halin da ake ciki zai taimaka.
Ya kamata jihohi su samu nasu yantar. Don yanzu to kana gwamna kana ga kana son a yi zaman lafiya. Ana nan ana janka da lizami.
Wasu gwamnonin jihohin arewacin Najeriya kenan ke magana akan samar da 'yan sandan jiha. Ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin shin wasu gwamnoni ne kuma me suke cewa game da wannan batu. Har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirin Saka mai wuya. To idan Allah ya kai mu rana wata yau zamu so muhawara ta musamman kan zaben shugaban kasar Ghana wanda za a cikin watan Disamba.
Yanzu muna cikin kasar nan mutanen da ke cikin gida domestic use ma na wuta ba su iya biya. A kawo musu kudin wuta wajen kusan 400 Ghana cedis. Watan kamar wajen dala 100 kenan a ce to kudin da ake biya kudin wutan ya fi kudin daki tsada. Ba mu taba ganin irin wannan duniya ba. Bayan wannan zaben an gama sai zamu koma cikin matsalolin dumso ne.
Ni ce muka koda shekara 10 ne muka yi kwana cikin duhu. Alhamdulillah yau da muke zaune ga shugaban kasa John Dramani Abdulrahman Mahama ya jara.
To sai a jira zuwan wannan shiri idan Allah ya kai mu rana wato a yau kam zamu kammala muhawarar da muke yi ne ta abubuwan da suka kai har aka dakatar da dan majalisar dokokin Najeriya Abdul Mumin Jibrin bayan da ya zargin almundahana akan kakakin majalisar Yakubu Dogara da wasu makarabansa. Idan ka saurari shirinmu na makon jiya din ba shakka ka ji da shi Abdul Mumin din ya ajiye wayarsa a tsakiyar tattauna da suke yi da Honorable Yunus Ahmed Abubakar wanda yake wakiltar mazaɓai Multu Deba a jihar Gombe. To amma da yake kafin a yi wannan muhawara shi Abdul Muminin ya zanta da Usman Ahmed Kabara a nan sashen Hausa. Saboda haka sai muka ɗauko wasu sassa na wannan muhawarar tasu muka rinka jejjefawa a cikin shirin na yau kana muka ba da dama ga shi Honorable Yunus Ahmed Abubakar ya mai da martani. To bari mu tashi daga abubuwan da shi Abdul Mumin Jibrin din yake zargin ƴan uwan nashi ƴan majalisa da aikatawa.
Akwai banna da ake yi da ya shafi harkar cusa wajen harkar kasafin kuɗi na wannan shekarar nan da na fito na bayyana wa mutane wanda shi Dogara Alhassan Doguwa Lasun da shi Leo Ogo da cusa wajen biliyan 40. Akwai kuma cusa da aka yi da wasu ciyamomin kwamiti na majalisar wakilai wajen su 10 suka hada baki da shi speaker aka yi cusa aka sa ayyuka wajen 2,000 da ya kama kuɗi kimanin wajen biliyan 284. Akwai cusa da shi kakakin majalisa Yakubu Dogara ya so ya sani in yi wajen biliyan 30 da miki. To duk wayannan abubuwan suna nan dai. Akwai cusa da ya shafi ayyuka da ya kwashe ya kai gonansa a jihar Nasarawa da sauransu. Duk wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwa da ake ta yi da ya shafi harkar cin hancin rashawa da talakawan Najeriya suke ta fama yadda za a yi a yi maganin waɗannan abubuwa.
Majalisar nan ba kuɗi take ɗauka da ba ɗan majalisa ya ciki a jibin shi ko akaunt ɗinsa ya jera aikin nan ba. Su masu zartarwa mu namu kawai mu ayyana aiki mu ce a yi abu a guri kaza. Ma'aikatu masu zartarwa su ne masu yi. Haka kuɗi kazalika ba asusun majalisa ake saka kuɗi ba. Asusun ma'aikatan gwamnati ne da minista da general manager da executive vice chairman da wani secretary. Su ne shugabannin waɗancan guraren head of protocol.
To
su ne suke yi.
To ina maganan
protocol ba fashi ake musu ba. In dai dauki kuɗi da aka ba ne aiki ba aikin bai ba dan majalisa. Sai ka tuhumi wancan mutumin.
To ina maganan zargin da shi Abdul Mumin Jibrin ya cewa ɗaya daga cikin matsalolin da suka jefa shi wannan tarzoma da ku shine saboda Yakubu Dogara a matsayin shi na kakakin majalisa ya nemi alfarmar shi Abdul Mumin Jibrin din ya yadda ya bashi ko ya bashi ko kuma ya buɗa mashi hanyar da za a sa naira biliyan 30 dan amfanin shi speaker da su waɗannan mutane guda hudu wato su Alhassan Doguwa su mataimakin shi Lashun da kuma shi shugaban Marsalin Jaye Leo Ogo ina maganar gaskiya wannan zargin shi kuma
to ni abinda na tuhume shi anan zan iya cewa gaskiya bane ai cewa yayi saboda ya hana su kaga ya ci nasaran hana su shigar da kudin in ma kira shi wata bunda hana wata har inci wani tushe ya dai ce ya hana su saboda ya hana su ne to in ko ya hana su ai kaga yayi aiki kenan shi ya je gani me ya kuma yi biyo inda ya hana su
kai gaskiya magana shi ne na kici shi mata shi ne na ga waɗannan abubuwan farka ba abin da ake a majalisar wakilai sai harkan cin hanci da rashawa to na kici ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku abin yayi yawa kuma ana zancen canji sai a zo kawai an bar shugaban kasa shi da yana ta yaki shi da yana ta yaki shi da yana ta yaki
haka
abin ayi hali domin yana da dama da aka kafa wannan committee yazo shi ya faɗi me yasa ba su da yake tare ya je ta ya faɗi jama'a ya faɗi magana jama'a za su ji za a gani an masa adalci ko ba masa ba amma an kai ka kotu sai ka ki zuwa kotu ko akwai alkali sai sai hukunci kai ki zuwa
ina jin dai daga cin abin da yasa Abdulmunin Jibrin ya samu kulawar mutane da yawa a Najeriya suka ji shi shine saboda shi kansa ya dauka a kansa cewa yana cikin mutanen da suka yi almundahana a cikin majalisar dokoki din nan lokacin da yake bada lissafin kudaden da aka rarraba ya ce shi kanshi ya karbi kamar naira miliyan 650 daga cikin wannan kudaden da lissafa wanda yace speaker shi Yakubu Dogara ya karbi biliyan wato miliyan iya yo biliyan ɗaya da rabi da sauransu
jama'a wallahi su rika fahimta in na so ka gane Abdulmumin yana faɗi miliyan 650 tun shigowarsa majalisa 2011 har zuwa yanzu duk shekara duk wata ana bashi kuɗin da zai tafiye-tafiye ya tsara aikin shi ya sayi takardu waraka da alƙalami da tabureta da komi har teburin gudanar da aikin shi a ofis wannan muna kiran shi running cost impress ba kuɗi ne ta allowance ba duk wata sai an yi retire sannan ma a sake reimbursing kowane ma'aikacin gwamnati ko kamfani ne an san in kana shugaban shaki ko kana da wani aiki ana ba ka wannan kuɗi to saboda Abdulmumin yana da wata manufa ya ɗauko yake cewa bayarwa ake yi yana tuhuman in an ba wasu ɗan majalisu ba ma aikin majalisar suke ba.
To mutane suna cewa mi isa a da kana cikin majalisar nan mi isa baka tona komai ba sai daga baya da kuka dan sami takun saka wasu suna ganin cewa kila ma kai kana son ka dan huce haushi ne haka ne
to gaskiya bi billahi mutane ba su mun adalci ba duk wani wanda ya bi abubuwan da ne a majalisa tun da na shiga majalisa 2011 babu abin da nake sai yaki da cin hanci da rashawa kowa ya san yadda na tsaya tsayin daka na aiki na kowa ya san rigingimin da muka rinka yi da su ita tsohon minister Peter Dezeni da ita kuma ministan kudi Okonjo Iweala kowa ya san abubuwan da ya faru akwai lokacin da aka zanje a majalisar wakilai da ni ɗaya ne a tsaye nake targima da mutanen ke yaki da mutanen nan wani lokaci ma ga yan majalisar wakilai su zagaye ma ya tafi fuska kuya hadin mutanen nan a zo ina aiki a majalisa ai targima da ni a zo a fata mun aikin da nake da ina yi
ba wannan ba shi bane kudin nan dai ba namu bane aju na ainihin hukuma ce take ba mu kuma mu yi aiki da shi duk abin da muka saya mu kawo da city in tafiya muka yi mu kawo in medical muka je mu kawo in abinci muka ci duk mu kawo
to na so da a ce shi Abdulmumin ne da muka fara magana nan yana nan duk yana kakka da kansa da kawo wannan abubuwa amma ni na ga maka abubuwan da yanzu yana bari in je ga zargi na gaba da yayi wa Dogara yace ɗaya daga cikin abin da yasa Dogara kishin sa wai Dogara yake saboda shi da sauran mukarraban sa shi Abdulmumin sun je sun ga shugaban kasa Buhari lokacin da ake magana budget din ba a je tare da Dogara ba ko kuma Dogara bai je ba a lokacin shi yasa yake kyashin dammi suka bi ta bayan sa suka je suka ga gaban kasa kamar suna yana ganin kamar shi Dogara ya musu yankan baya amin su sun yi wa Dogara din yankan baya da suka bi ta bayan gida suka je shiga gaban kasa me yasa wannan yake matsala
to wannan tsakanin shi dai da shi shugaba Yakubu Dogara kaga lokacin da aka ba shi yake chairman din nan duk abin da za su yi sirru mu ba dole ne mu sani ba in yayi wannan zargi kuma sai a bari in gaba ya kai kan gaba Dogara zai iya fadin ni ba na fushi da Abdulmumin saboda kaza amma ina tabbatar maka wallahi sun matallafi Dogara bai kira majalisa yace Abdulmumin ya ci mutuncinsa shi kuma sai ya saba ba bila ayalin abinda ba nake so a sani ala ayi halin majalisa mu mun yi aiki ne ba tare da akali da dogara ba lokacin ma da aka yi suspend din shi dogara ma ya ma sauka ya fita shi mataimaki ne yayi presiding kowa kuma yana iya hawa muna iya sa speaker pro tempo duka in aka zo harkar majalisa dogara ya gaba abin da ke cewa first amount equal shugaba ne kawai amma ba don ya ci kowa ba ko bai isa ya samu abin da ya saba doka ba yato ya saba doka ba
to kai ya honorable Musa Kasan Abdulmumin Jibrin kuma Kasan Yakubu Dogara a cikin wannan takardar dogowa da ya rubuta da jaridu suka buga Abdulmumin Jibrin yana bayyana Yakubu Dogara da cewa mutum ne da ba za ka yi dogaro akan sa ba mutum ne mai yi wa mutane yanka ba mai surutu ne mai ne har yake jan kunnan shi Jibrin da yake jan kunnan shugaba Buhari da cewa yayi hankali da Yakubu Dogara domin duk wanda ya zauna da Yakubu Dogara sai ya masa abin da ba zai ji dadin sa ba kaji me zaka ce sanin da kai
a sanin hakika ni dai yadda na san Yakubu Dogara na san shi tun yana dalibi ba mu yi aiki tare ba amma na ban samu inda kai korafi da shi ba a majalisa karo na shida yayi aiki ya zama chairman na custom shi yayi ya ma canje ne aikin kasa kauri na Najeriya har ma ya tada revenue base din ta sannan a majalisa karni na 7 lokacin shugaba Tambuwal yanzu yana da rai gwamna ne a Sokoto dogara ya shugabanci house services duk kudin majalisar ne yake tasarrafa Tambuwal ya amana ya yaba shi yake bi tuti kowa ba bi tuti kowa ba saboda haka isa ba da aka bu zaben sannan tambaye yake ga shi ne kamata ya ji shi ya zama speaker wanda zai biyo bayan Tambuwal saboda ko wannan mutane suna raye masu alfarma ne gwamna ne yanzu a jihar Sokoto a tambaye shi ban taba jin inda dogara aka ce ya a inci ba ni kan ban samu wannan tarihi kuma akan wannan ya kasance mu muka jajirce ma muka zabe shi zama shugaba ina ɗaya daga cikin campaign directors na North East
to yanzu honorable Yunus meye makasu me ina za a kwana kenan yanzu dai kun ci kun dakatar da Abdulmumin Jibrin meye makasudin ne wasu na ganin cewa fatan ku shine ma kwata kwata a fitar da shi daga majalisar nan shine aka tasaro abinda kuke so ku yi kenan
a ba shi ba abinda muka tasan mu dai muna so a samu istiwa'i a samu daidaito a fahimci juna jama'a su fahimce mu mu wakilan jama'a ne su suka zabo mu an cika su da maganganun da ba shi bane an sai musu kareyyaki ba su fahimci ma yadda wannan harkar take ba abinda ake faɗa musu daban saboda Abdulmumin yana da baki ya samu ɗan jaridu mu ma yanzu dole ne mu tashi mu yi bayani
haka ne to dan zamu tsaya a wannan muhara mai bambarkwai kan takaddama majalisar wakilan Najeriya kamar da muka faɗa muku a farkon shirin yau in Allah ya kai mu rana yau za mu so mu gudanar da muhawara ta musamman akan zaben shugaban kasar da za a yi a Ghana cikin watan Disamba shekarar nan a yanzu kuma muna godiya da kuma ban kwana ga bakin mu shi honorable Abdulmumin Jibrin da kuma honorable Yunus Abubakar Ahmed tare da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Alhikaya da ya taimaka aka hada shirin nan a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
wasu ɗan bindiga da suka boye huskokin su sun kai hari a cibiyar horar da ɗan sandan Pakistan a kudu maso gabashin birnin Quetta a jiya Litinin kuma sun kashe kuratan ɗan sanda sama da 40 wasu da wani jami'in su da kuma suka raunata mutane sama da 100 rahotanni sun nuna cewa ɗan bindigan da sun yi garkuwa da mutane da dama da ba a san adadin su ba daga baya rundunar sojojin Pakistan suka zagaye makarantar inda fada ya kaure tsakanin su mutane da ɗan sanda sojojin har zuwa asuban yau Talata rundunar sojojin Iraki kuma sun kwace kilomita 800 daga mayakan ISIS tun lokacin da aka fara yakin sake kwato birnin Mosul a makon da ya gabata a cewar jami'an Amurka a jiya Litinin kakakin ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon Captain din mayakan ruwa Jeff Davis ya ce wannan nasara ya hada da kama garin Batela mai nisan kilomita 30 daga gabashin Mosul
to madalla da taka tutu labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'ziyar mu ga iyalan Muhammad Aliyu ma'aikacin babban kwalejin ilimi da ke garin Kwantagura wato LCE na rasuwarsa ranar Juma'a da ta gabata Allah ya ji kansa ya kara hankurin wannan rashin yanzu amadin kuwa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi baba Yakubu Makeri da ya tayar gabatarwa sai Chuba Hiro Diodone da ya bada umarni da injiniyan mu Jonah Comes ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin